excellente journée à vous tous. Au revoir.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro, assalamu alaikum, ni ne Sarfil Hashim Gumel tare da Hawwa Sharif da sauran abokan aiki muka sake da muku a shirin mu na hankali. A yau ranar Laraba 22 ga watan Nuwamba na shekarar 2023. Cikin shirin, yayin da ake fuskantar tashin farashin kayayyaki a Najeriya, za mu ji matakan da gwamnatin jihar Katsina ke dauka don sauƙaƙawa talaka da rai. Sai kuma shirin ciwon kyamaci da Aisha Ma'az ta shirya kuma za ta gabatar. Daga nan za mu kawo muku muhimman kanun jaridan ƙasar Kamaru. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Assalamu alaikum ga labaran mai karantawa Hawwa Sharif. Dakaran Amurka sun kai harin da ya kashe dakarun da ke samun goyon bayan Iran, waɗanda a baya suka riga kai hare-haren makamai masu linzami a sansanin da ake ce ma Al-Assad da ke Iraki. Wannan dai shine karo na farko da aka kai ma dakarun Amurka da ke gabas da tsakiya harin makamai mai linzami samfarin ballistic tun bayan ganin ƙarin kai hare-haren da aka soma a ranar 17 ga watan Oktoba da ya gabata. Wanda kuma ya kasance na farko da dakarun Amurka suka maida martani a ƙasar ta Iraki. Hakan ya tabbatar da zafafa kai hare-haren idan aka kwatanta da hare-haren watannin baya, da ganin yadda harin makaman ballistic din ka iya zama mafi ƙarfi da muni fiye da harin rokoki da jirage marasa matuƙi da aka riga amfani da su a baya. Amurka ta ce harin na makami mai linzami da aka kai akan dakarunta ya raunata dakarun nasa 8 da ɗan ƙaramin lahani ga wasu gine-ginenta. Wata babbar kotu a Pakistan a jiya Talata ta ba da hukuncin cewa shari'ar sirri da ta kai ga ɗaurin da aka yi wa tsohon Prime Minister Imran Khan bisa zarge-zargen bayyana sirrin ƙasa saɓawa doka. Wata kotun musamman mai alƙali ɗaya tilo ce ta riƙa gudanar da zaman shari'ar cikin wani gidan waƙafi da ke kusa da babban birnin ƙasar Islamabad, inda aka samu kan ɗin da laifi bisa zarge-zargen a watan jiya. Amma kan ɗin ya ƙalubalanci hukuncin a babbar kotun da ke sama, inda ya ce baki ɗayan shari'ar da aka yi masa ta yi hannun riga da haƙƙoƙin shi da tsarin mulki ya tabbatar mishi na shari'a bisa gaskiya kuma a fili. An bayyana cewa an riƙa yin shari'a ne a harabar gidan kurkukun a wani irin yanayi na ƙungiya-ƙungiya, inda lauyan shi ya ambata a yayin zaman kotun na bayan nan cewa kaɗan daga iyalan Imran Khan ɗin ne da wani rukuni na lauyoyinsa aka riƙa bari suna halartar shari'a da aka riƙa gudanarwa a wani ɗan ƙaramin ɗaki da ke cikin kurkukun. Hukuncin na jiya Talata ya tabbatar da sake sabon lale a shari'ar wadda a yanzu za a yi ta a bainar jama'a kuma a gaban 'yan jaridu, cewar lauyan Khan Salman Akram Raja. Isra'ila da Hamas sun ba da haske a jiya Talata cewa ana gab da kammala cimma yarjejeniyar su ko mutanen da dakarun Hamas ɗin ke riƙe da su a Gaza, duk da dai ba wani ƙarin bayani kan tabbatuwar hakan. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida da dakarun da ke jiran kota kwana cewa muna samun ci gaba, duk da dai ba na ganin akwai buƙatar cika baki a halin yanzu, ba dai a yanzu ba, amma ina fata za a samu labari mai daɗi a nan ba da Juma'a ba. Shugaban hukumar kula da al'amuran bursunonin Falasɗinu Kadora Ferres ya ce yarjejeniyar ta musayar bursunoni ta haɗa da sakin yara ƙanana 350 da matan Falasɗina su 82 da Isra'ilan take tsare da su. Shugaban Amurka Joe Biden ya ce muna gab da maido da waɗanda aka kama zuwa gida. Ya ƙara da cewa baya son zurfafawa akan maganar saboda ba a sauran ƙarar da faruwar lamari sai in ya faru. Ana sauraron labarin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Ina zuma kaɗan za mu kawo muku sauran labaran duniya. Kafin nan, yayin da farashin kayayyaki a Najeriya ke ci gaba da tashin goron zabi, gwamnan jihar Katsina Dr. Dikko Umar Rada ya bayyana irin matakan da gwamnatinsa ke ɗauka don samar da sauƙin rayuwa ga 'yan jiharsa. A tattaunawarsa da abokin aikin Muhammad Hafiz Baballe lokacin da ya ka ziyara aiki a nan Washington DC.
To, sanin kowa dai ne yau wannan gwamnatin watan mu na 6 muke ciki. Mun fito da tsare-tsare masu kyau na harkar ilimi, lafiya da harkar gona. Kuma kafin ma a je wannan lokacin, matsalar da aka samu ta tattalin arziki da mutane suke fama da rashin abinci da rashin arzikin su yayi kasa saboda karin kudin mai da aka samu da karin abubuwa farkon abin da muka fara yi mun fara sayan motocin sufuri wanda muka rage wa mutane radadin biyan kudaden motoci mun tallafa ma al'umma da kauyuka marasa karfi da abinci wanda da kanmu muka je muka rika raba musu shi sannan kuma yanzu muna nan muna shirye-shirye damina mai hawa insha Allah akwai tsare-tsaren da muka fito mu manoma da shi wanda zai taimaka inganta harkar noman su domin tattalin arziki ya bunƙasa ko wannan satin da ya wuce dukkan mu gwamnonin arewa maso yamma mun je Abidjan kasar Cote d'Ivoire mun yi magana da shugaban bankin Africa domin tallafa ma wa'annan jihohin da wani tsari da suke da shi na special agro processing zone da ake son a yi wanda kuma alhamdulillahi duk an sa jihohin mu cikin kashi na biyu wanda za mu samu a taimako kuma manoman mu za su samu sa'ida wajen tafiyar da al'amuran su
kai magana noma na damuna na baki to yanzu haka manoma suna shirye-shiryen fara noman rani ban sani ba tunda akwai wasu bangarori da suna da zaman lafiya a jihar Katsina wani irin gudunmawa za ku ba su ganin cewa sun daure sun yi noma saboda karancin abinci da ake fama da shi manoma yawanci ba su noman damuna ba yanzu kuma ga rani ya zo
kusan tsarin da muka fito da shi tun kafin mu hau bisa gwamnati shine na ganin yadda za mu inganta harkar noman rani domin inganta harkar noman rani zai sa matasan mu su samu abin yi cikin shekarar ba tare da samun tsaiko ba kuma zai rage wannan matsalar zaman banza da ake kuma zai rage matsalar tsaro wannan shine dalilin da yasa muka yi haɗin gwiwa da kananan hukumomi na jihar mu da duk wata hadama ko korama ko wani wuri da ake noman rani zamu ga yadda zamu haɓaka shi mu ga yadda zamu taimaka wa manoman da famfo na ban ruwa da iri mai inganci da taki da maganin feshi shi manomi karamin manomi in ka bashi wannan kayayyakin abin da ya rage kawai zaka sha mamaki ga irin abin da ya faru lokacin da muna ciyamomi na kananan hukumomi lokacin gwamnatin Marigayi Alhaji Umar Musa Yar'Adua yana gwamna a lokacin ya inganta mu muka yi irin wannan tsarin kowa a wannan lokacin ya ga irin yadda manoma suka samu haɓakar tattalin arziki da ingantaccen rayuwa da su da iyalansu
to da kai maganar za ku yi kokari ku tallafa manoma musamman kanana wani irin tsari kuka fito da shi domin ganin cewa wannan tallafin da kuka bayar ya kai ga waɗanda ake da buƙatar su samu wannan tallafi
alhamdulillah yanzu yanayi ya canza a jihar Katsina kowa yana ci da halin shi abinda nake nufi da ci da halin shi shine duk mutumin da ke yin abu shike samun abu lokaci ya wuce wanda mutanen da ba su da harkar da ya shahi abun su rika hawan wannan gurbin suna cutar da al'umma domin tsarin da muka fito da shi za mu fito da tsari hadda na kimiyya da fasaha na technology na ganin yadda za mu yi mutane ainihin manoma na zahiri su ne suke bayyana kuma su ne suke amfana shine dalilin da yasa yanzu muka fito da tsari na malaman gona wanda kwanan nan za mu kaddamar da shi wanda duk garin magaji zai samu malamin gona wannan malamin gona yana da statistics na mutanen da za a yi because duk abin da ke cutar da mu rashin data ne wato rashin bayanai cikakku na manoma
gwamnan jihar Katsina Dr. Dukure Dake na tattaunawa su da Muhammad Hafiz Baballi har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC yanzu dai ga hawar dauke da kashi na biyu na labaran duniya
sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya yi gargadin cewa idan Russia ta yi nasara a mamayar da ta yi wa Ukraine ita ma China za ta samu gangarar yin amfani da karfin soji ta yi mamaya a yankin Indo-Pacific Austin ya ce ba ma ga haka ba a rayuwar mu da yake magana ga dakaran Amurka a wata cibiyar soja da ke gabashin Poland a jiya Talata bayan wani yada zangon bazata a Kyiv babban birnin kasar Ukraine Austin ya ce idan kasa ta kasance mai son cin nanan kamar China kuma ya zama tana son mamaye kasa ko wani yanki kuma ta ga abin da ya faru a Ukraine ganin ba wani hukunci da ya biyo baya lalle ne ita ma ta iya sha'awar kaiwa ta kwatanta Austin ya kara da gargadin cewa shugaba Vladimir Putin na Russia zai ci gaba da azakami wajen mamayar kasashe da demokradiya ta kafa a cikin su a gabashin Turai matukar ba a nuna mishi iyakar shi ba a Ukraine A jiya talatin ne hukumomin kasar Congo suka sanar da mutuwar mutane 31 a yayin wani cinkoson matasa da ya faru cikin dare a filin wasan sojoji da ke kasar ta demokradiyyar Congo a yayin da suka jerin gwanan yan rajistar sunayensu a wani shiri na daukar kuratan soji rundunar sojin kasar ta Congo ta bayyana dakatar da duk wani aikin daukar sabbin kuratan a Brazzaville babban birnin kasar har sai abin da hali yayi sakamakon afkuwar lamarin Darakta mai kula da babban wurin ajigawa wakili na Brazzaville, Adelaide Von Bonga, ya shaida wa gidan rediyon gwamnatin kasar cewa an tabbatar da mutuwar mutane 31 yayin da ofishin Prime Minister ya sanar da cewa mutane 37 suka rasu a farkon ranar da lamarin ya faru, inda mutum 6 daga ciki sun mutu ne a wani wuri na daban. Wani matashi da bai daɗe da kammala karatun jami'a ba da ya tsallake rijiya da baya, Brandon Staton, ya ce yana daga cikin na farko-farkon da suka shata layi a ranar da lamarin ya faru.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan. Wannan shirin ya zo muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a gurin Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 125 zangon FM. Baya ga haka a duk lokacin da kuke so za ku iya zuwa shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com ko kuma sashin hausa.com domin sauraron shirye-shiryen mu. Yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Alaikum mai saurare barka da hantsin wannan rana kuma barka da kasancewa da ni Aisha Mu'azu a cikin shirin ciwon ya mace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka yayin da ke ci gaba da fuskantar tabarbarewar tattalin arziki a kasashe musamman ma a Najeriya inda sabon gwamnatin shugaba Bola Ahmed Tinubu ta gudanar da wasu sauye-sauyen da suka dada ta azgara matsalar tattalin arziki a kasar akwai bukatar kullo da wasu dabaru da za su kawo sauƙin lamarin tare da bunƙasa yanayin tattalin arzikin mutane kamar yadda masu iya magana dai kan ce hannu ɗaya baya daukan jinka kuma a duk sa'ar da mutane suka hada hannu suka shawo kan duk wata matsalar da ta addabe su cikin sauki Zauren shirin ciwon kyamaci a yau a samu tattaunawa da Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa malamar jinya mai ritaya sannan mai sasanta tsakanin mutane a al'umma kuma mai bada gudunmawa wajen inganta rayuwar mata kan yadda kwamitin unguwa zai taimaka wajen magance matsalolin da ake fama da su a cikin al'umma cikin sauki yayin da mata a Najeriya suka fada cikin wani mummunar yanayi sakamakon wannan hali da ake ciki a cikin abiyomu domin jin yadda za ta kaya a cikin shirin ciwon ƴamaci
akwai mata masu aiki a nan Kano na samu wasu suke faɗa mu cewa ai duk matar da mamijinta yake mata cefa ne kuma tana aiki yar gata ce domin yawa maza da yawa yanzu idan matan su suna aiki su ce tunda na bacci kije ki aiki bazan yi kaza bazan yi kaza ba to dan suna so su kuma su samu na kansu sai su amince
kan ya wannan gazawa ce don mu gida gazawa ce saboda yau kike ga me ne nake dauka kaga kin shirka so kina samu abu yana ganin kaman a tsara ne ta dauki alwashi ya dauki alwashi kuma din ku idan amma da dai ya hakuri ya jiyo gudu ya rike idan in ci gaba da abin da ya kamata duk abin da mace ba samu a yanki bayan ko ya ce a yi ko bai ce a yi ba kudin na tsakanin gidansa da ya'yan su wasu kari to amma da yawa na sani da yawa wallahi na za su raba nan sai su saka miki wani abu ko ce ba sai ku raba keke da koko ba kunya to wannan in ka tuna dai haƙƙin da ni na tuna ko kuma wannan Allah ne ya tsora maka daɗin zama shi zai ba ta kashe kuɗi ce baka amfani da shi a gidanka amma wannan ganyen hannun da kai to kai ma zai ta iya maka talauci saboda ne saboda kayan Allah ubangiji abin da ya gaya maka cewar ga abin da za ka yi ci da shi a cikin fatan wani asibitin sauran shi ne to amma wani yana aiki sai ya dauke hannunsa da kan ya'yanta da kan jinta kanta sai ya kira kira samun kuɗi
a duk sa'ad da aka ce
ka kira su nan kai miji je miji baka ce to ne miji
to haji a duk sa'ad da aka ce akwai matsala ko tashin hankali mata su suka fi shiga wani yanayi duk da cewa kai tsaye ba su ne abin yake shafan su ba radadi abin ko kuma sakamakon abin duk akan su yake karewa kwanakin baya ko kuma in ce har yanzu dai ana cikin halin da ake ciki na radadin matsin rayuwa bayan cire tallafin mai fitir a Najeriya ba da in ji cewa a ce mace da mutuncin ta da komin ta yawa ta bada kanta domin wai ta samu wani abu to hai wai ai har an samu maza wanda suke ma karfafawa matan su gwiwa su je su samu musu abin yaya kike kallon wannan al'amari
ai ba daga laci ai ba hujja a al'adance a addinance a zamantakewa an ci amana ka gurbata iyalinka ka gurbata ƴaƴanka ka gurbata addininka kuma ba kishi dan ni wannan ba zan zara shi ba
me yasa
ka kai mutuncin matarka abinci Allah ne mai bayarwa wannan abin ba yadda za a yi wannan abin ki ɗauke maka wani rarraba ba fa za a ba ta yanke talauci ba sai dai ƙara talauci saboda ni shi kuɗin na jasa ko ya ka sa shi a zuciya ka lana cewa take in ka ka ɗauki kuɗin na jasa ka sa a zuciya ka kayi gaba to ka yi tsoron ubangijinka a ko da ba zai biyo baya saboda gaskiya ba tsaramin kuskure ne abin da maza suke ba wallahi na ji abin a kotu ma na ga da fizikal tana faɗa wani abin yaban tausayi sai ki kika samu mutu kwanan yin buhun shinkafa ne aka baki to kin ga kudin abincin wannan ranar ne kawai ko yaya za su kuma yake da ni ka dogara da Allah Allah yana tare da kai yanzu ba ga shi halin da ake ciki ba sai kin taba mafarkin cewa wani ba sa ga ta 1000 ko dawa 1800 ai a mafarki ne wannan duk mai yake fiyan sa to yanzu wannan in ba Allah ba zai ci da al'umma kuma har yanzu ban san cewa wannan a ce ya mutu saboda yunwa ba wannan kan ta ko ga da yunwa amma Allah yana ta dauki to gaga ka dogara da ubangijin halitta da aji ai in ko ya ce gidan fito shi ba ya yi ke ba za ki ba amma shi ke in cikin ina da mahaifa a jiki na kai da ba ka yi da gaje ka yi in ka yi suka kama na sai mu ci kai da kai Allah ya dora wa ni bi Allah ne tsara min jini mu wannan abu ba kai ki halaje ki san ka
Dazuki
ka bata ta je ta nemi.
Dazuki kin tabo batun samun committee na unguwa. Wace irin rawa irin wannan committee za ta taka wajen shawo kan matsaloli na zamantakewa, tarbiyya, mu'amala da kuma matsaloli na rayuwa kamar talauci da wa'ansu suke fama da shi kuma ta yaya za a iya taimakawa da wannan kwamiti a unguwa?
Shin zai da alamu sani kwamiti din unguwa da ake yana da matuƙar muhimmanci ke rubuwa saboda kin ga daya kin ga akwai kawai rubuwa ciki akwai matasa akwai magidanta akwai mai unguwa akwai mai kudi akwai babban ma'aikacin gwamnati akwai malamin asibiti akwai ɗan sanda akwai malamin makaranta idan aka zo aka haɗu wannan kowa koda abin da yake wucinta idan aka zo aka tsauna saboda haka me ya zaka zo da gwamnati idan mutum yana da matsala ba inda zai kuka amma in ya san da wannan kwamiti din zai zo ya kuka ba aje wannan wata nake ga miki wannan wata nake ciki na je sulhu ruwa biyu na zani da mata kuma alhamdulillah an ci shugara nawa ana nima ya san shugara wato an kasa amma ni na ji Allah ya bada sa'a to rashin intervention shiga
mediation shiga tsakani
shi ke ba amma in dai har za a hada wannan kwamiti wani yana da isi wani yana da ilimin kaza wani yana da ilimin kaza to haka za a zo a gyara idan aka ce yanzu a tsakanin mu kai likita yanzu ana ana ba za a ce sun gode yake da mun to likita ya za a yi meye ba me yake ka sauran nan ne ya faɗa miki to ya zai maganin sa me za mu mu gwamnati za ta mana kin ga an yi amfani da kwamiti da wani ba sai a fito ne dan da karfin su wasu da kudin su wasu da kayan aiki sai a ta gyara wasu sai a maganin sauro idan aka ce bala makaranta ne wannan makaranta ne matsala makaranta ne ta ku kuke ciki a cikin wajen kwadon nan garin nan ku akwai ba su kudi akwai kafintoci akwai wayoyin nan sai a nemo su yaya za mu muna da kazawa ya za a yi mu san mu gyara to aka cin dai idan aka hadu din nan to a wannan wajen za a fada sai dole mu ne kawo kanto ne to shi ke ya kamata a duba makaranta ne kake ba idan har za a kaje kwadon biki mutu ka ka tsaya da canta nan kula da rayuwarka ta iyalin ka shi ne mafi ala amma gaskiya a kuma yana kuma ta da ta tashi daɗi da a kowane zan kike ta adda ba yadda za a yi ta sha shayi ba ta komai ba ta da sana'a sai ta zo ga wani madara ɗaya a cikin shi mutum tori ma da nake da nake nake da albashi ne kauri da sana'a nake wallahi da zai ba da zo ga wani madara a shayi kake ta wallahi kana sai ka ce don gurin madara wannan kan dai da Allah ba ta fi ko sai mun janye kamar ta zo a gida na taba ga wannan fa a da fita sha shayin kauri wallahi ba ta yi sha shayin tare da raba ina Allah ya gwada na kai ka gini dai ba kullu da ka ni ma na ce to ni me ba ke ki wannan ba to kin ga ki bada sana'a ya za ka yi ta kuma sana'a ki gwada sai zo abun ku ya rufe wannan sana'a sana'a ba ba ku ya cikin ta ne man halak ba ba ku ko wannan sana'a in ji halitta ciya ce to wallahi zan yi ta da ce na je na yi rubutu ko na yi rubutu ko kan fitanci gara a ce sana'a ta za ta ce ai me sana'a ba mun ci da mutum shi da karanci saboda haka mata su fanta da haka ka samu mutuwa ka so ki ji ma kai kin mu ko ci ta ko ki ji ko ta ta sana'a ta ne ni ta in da wani abu za a yi da Allah da kuma wannan da ba ni na samu da zan ga duk sai na ka to wani ma da mun zo da rafa ko to ruwa sai da za ku koya da iya da kashe shi ne to
to mai sauraro a latilas a nan ne kuma za mu yi sallama a cikin shirin ciwon yamace a wannan mako amma idan aka tara da mu zuwa makon gobe idan Allah ne duka ya amince za mu dawo da wani sabon shirin yanzu a madadin Hajiya Sa'adatu Ala Kurawa da dokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka sai Solomon Abu da ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake cewa mu wani lafiya.
Gai da Aisha Ma'azu yanzu kuma lokacin ne da Awal Garba zai kama da sharhin jaridan kasar Kamaru.
Zan fara sharhin jaridar namu na wannan makon ne dai da jaridar Sahel da arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru, anda ta bayyana mana cewa Prime Minister kasar Kamaru Jengote ya yi kokari na kai ziyarar ga inda idanu kan irin ayyukan da ake gudanarwa a bangaren na arewacin kasar Jamhuriyar Kamaru domin ganin cewa an inganta irin waɗannan ayyuka da gwamnati ta sa a gaba. Sai kuma jaridar Lushu ta kasar Kamaru anda ita kuma ta yi mana tsokuci ne kan yadda yanzu haka kamfanin wutar lantarkin kasar Jamhuriyar Kamaru yake ci gaba da inganta harkokin wutar lantarki a fadin kasar domin cimma burinsa na yada kasar da karfin wutar lantarki, musamman ma manyan kamfanonin da suke amfani da su wajen ayyukan su na yau da kullum. Sai kuma jaridar Le Message ta kasar Jamhuriyar Kamaru ita kuma cewa ta yi yanzu dai shugaban kasar Jamhuriyar Kamaru Musabiya ana ganin cewa yana ci gaba da yayata jam'iyyarsa ta NDP ko kuma CPDM wanda kwashe shekaru 41 tana gudanar da harkokin mulkin ta a kasar Jamhuriyar Kamaru. Yanzu dai ana ganin kamar ɗansa ne Frank Gira zai iya karɓan akalin mulkin kasar a zaɓe mai zuwa. Sai kuma jaridar Afrin Media ita kuma cewa ta yi hukumar zaben kasar Jamhuriyar Kamaru Elecam ko Election Kamaru suna ci gaba da inganta harkokin ƙuri'u a faɗin kasar da ne yanzu haka suna ci gaba da sabunta ƙuri'un da al'umma suke kadawa kasancewan waɗansu sun sheka barzawo waɗansu kuma sun rasa katikansu waɗanda za su yi amfani da su wajen gudanar da zaɓuɓɓukan da za a yi nan gaba. Jaridar Intergation kuma cewa ta yi yanzu dai ana hangen tsohon kaftin ɗin kasar Jamhuriyar Kamaru kuma shugaban hukumar ƙwallon ƙafa na kasar Kamaru Samuel Eto'o anda yanzu haka kamfanin kasar Faransa waɗanda suke bugawa kasar Jamhuriyar Kamaru kayayyakin wasanni Kok yanzu dai sun ci shari'a anda aka yankewa hukumar ƙwallon ƙafan kasar Jamhuriyar Kamaru za su biya kamfanin na Kok na kasar Faransa zuzurutun kuɗi har miliyar 7 na sifan kuɗin Jamhuriyar Kamaru. Sai dai kuma ko a ina kuɗin zai fito aya tambaya. Muhammad Awal Garba, muryar Amurka daga kasar Kamaru.
A gaida Awal Garba da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amma a taƙaice.
Dakarun Amurka sun kai harin da ya kashe dakarun da ke samun goyon bayan irin waɗanda a baya suka riƙa kai hare-haren makami mai linzami a sansanin da ake ce ma Al-Assad da ke Iraki. Wannan dai shi ne karo na farko da aka kai ma dakarun Amurka da ke gabas ta tsakiya a harin makami mai linzami samfarin ballistic tun bayan ganin ƙarin kai hare-haren da aka soma a ranar 17 ga watan Oktoba da ya gabata, wanda kuma ya kasance na farko da dakarun Amurka suka mai da martani a ƙasar ta Iraki. Wata babbar kotu a Pakistan a jiya Talata ta ba da hukuncin cewa shari'ar sirri da ta kai ga ɗaurin da aka yi ma tsohon Prime Minister Imran Khan bisa zarge-zargen bayyana sirrin ƙasa ta saba wa doka. Wata kotu musamman mai alƙali ɗaya Tiluci ta riƙa gudanar da zaman shari'ar a cikin wani gidan wakafi da ke kusa da babban birnin ƙasar Islamabad, inda aka samu Khan ɗin da laifi bisa zarge-zargen a watan jiya. Amma Khan ɗin ya ƙalubalanci hukuncin a babbar kotu da ke sama, inda ya ce baki ɗayan shari'ar da aka yi masa ta yi hannun riga da haƙƙoƙinshi da tsarin mulki ya tabbatar mishi na shari'a bisa gaskiya kuma a fili. Isra'ila da Hamas sun ba da haske a jiya Talata cewa ana gab da kammala cimma yarjejeniyar sako mutane da dakarun Hamas ɗin ke tsare da su a Gaza, duk da dai ba wani ƙarin bayani kan tabbatuwar hakan. Prime Minister Isra'ila Benjamin Netanyahu ya shaida da dakarun da ke jiran kota kwana cewa muna samun ci gaba, duk da dai bana ganin akwai buƙatar cika baki a halin yanzu, ba dai a yanzu ba, amma ina fata za a samu labari mai daɗi nan ba da jimawa ba. Sakataren tsaron Amurka Lloyd Austin ya yi gargaɗin cewa idan Rasha ta yi nasara a mamayar da ta yi wa Ukraine, ita ma China za ta samu gangarar yin amfani da ƙarfin soji ta yi mamaya a yankin Indo-Pacific. Austin ya ce ba ma ga haka ba a rayuwarmu ta duniya, da yake magana da dakarun Amurka a wata cibiyar soji da ke gabashin Poland a jiya Talata bayan wani yada zangon bazata da ya yi a Kyiv babban birnin ƙasar Ukraine. A jiya Talata ne hukumomin kasar Congo suka sanar da mutuwar mutane 31 a yayin wani cinkoson matasa da ya faru cikin dare a filin wasan sojoji da ke kasar ta Demokradiyyar Congo. a yanda suka yi jerin gwanan yin rajistar sunayensu a wani shiri na daukar kuratun soji. Rundunar sojin kasar ta Congo ta bayyana dakatar da duk wani aikin daukar sabbin kuratun a Brazzaville, babban birnin kasar, har sai abinda hali yayi sakamakon afkuwar lamarin.
Masu aro a nan maka kashin shirin namu na hantsi, sai kuma canza al'asar da misalin karfe 4 na yamma idan Allah ya kai mu. Za ku zo su daga cikin abokan aiki mu dauke da wani sabon shirin. Za kuma yi zirshi shafukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shirin ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin mu na voahausa.com da ma shafin mu na Facebook. Yanzu a madadin Hawwa Sharif da ta taimaka wajen kawo muku wannan shirin, sai Salaman Abu wanda ya haɗa shirin tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau. Ni Sarfil Hashim ne ke cewa sai Allah ya tsara haɗa mu. Assalamu alaikum.